الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحكمة. عليه شهر يسوشكين وأتوابن ديشا في درجة جيكو متاكي نبوتان الله دنيمان تيمكو دا الله أقوي متاكينا الحكمة. الحكمة كمان يندي قبات أكراتن بايا كلمة شوات تكي دا فادي سوسي كما تكي دوكا معنوني دا بندبا sana daukar ma'ana na wato sanin abin da ya kamata, sana kuma daukan ma'anar wato annabta, saka dauki kuma ma'ana na wasu abubuwa daban-daban. To shi yasa malam ya ambato mana kadan daga cikin ayoyin Allah waɗanda suka kunshi wannan al-hikma. Yace qala Allah ta'ala: yu'til hikmata man yasha ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah yana bada hikima a Hausance ban san me za a fassara hikima ba, hikima da yake cewa shine sanin ya kamata ko yin zance da abin da ya dace, da yin aiki da abin da ya zama na daidai ne, da kauce ma duk abin da ya zama mara kyau ne. Wannan shi ake kira hikima. To yace Allah yana bada hikimarsa ga wanda ya so daga bayinsa. Wa man yu'tal hikmata, kuma duk wanda Allah ya bashi hikimar nan ko aka bashi hikimar nan, faqad utiya khairan katiran. Allah yace Allah domin wannan an bashi alkhairi mai yawan gaske. Kenan hikima alkhairi ne gaba daya a cikin ta. Wa qala ta'ala, haka nan Allah yace: wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata. Allah ya gaya ma annabinsa cewa ya saukar ma da littafi wal hikmata. Wasu malamai anan suna fassara hikma da cewa shine sunna, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zancen shi shi yake bin alqur'ani, kuma yana da zance da zaka ga an yi zancen kuma zai zama alkhairi ne ga bayin Allah. To Allah ya ce ya saukar ma da littafi da kuma hikma. وعلمك ما لم تكن تعلم. الله يسند لك يا ابن دبك سنيبا. وكان فضل الله عليك عظيما. كما لليك وتر الله ببتي مي جرماتي اكنك يا كي وانا منزو. وقال عن المسيح عليه السلام، هكذا الله يا فدا اكن النبي عيسى والشيني المسيح. الله يتي ويعلمه الكتاب والحكمة. كما الله يسند لشي للتافي لكم حكمة. والتوراة والإنجيل، دا التوراة دا إنجيلا. ما ليش الحكمة في كتاب الله نوعان؟ حكمة لتفهم الله كشي بيوجي. أقوي مفردة ومقترنة بالكتاب. كودي تزو إتكلي معنى الحكمة. كوكما تزو أن هذا تدا للتاجي. yace fal mufradatu wacce za ta zo ita kadai fustirat bin nubuwa, ana nufin annabta ne, kamar yadda Allah ya faɗa akan annabi Dawud da yace wa atainahu alhikmata ay wa atainahu an-nubuwa, mai yana nufin annabta kenan. Haka nan da Allah yace ma annabi Isa wa yuallimuhu alkitaba walhikma, wannan yana nufin annabta. قال وفسرت بعلم القرآن، كما أنا فسرت بشيوا إلمينا القرآن شيني هيكما. دومن باب وتهيكما دتوجة القرآن دو وتهيكما أبايان القرآن تهي. قال ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي إن أنشي هيكما هي علم القرآن شيني إلم مكان لتجي شكين القرآن ميجر ما ذكر في هيكما ني ناسخه ومنسوخه، ده آيوين ده أكا شاكي سو da wanda suka shafe su wa muhkamuhu wa mutashabihuhu da ayoyi wadanda suke hukunci da kuma ayoyi wadanda suke masu kamanni da juna wa muqaddimuhu wa mu'akhiruhu da abinda ake gabatar da shi alqur'ani da abinda ake jinkirtar da shi wa halaluhu wa haramuhu da abinda yake na halal ne da abinda yake kuma na haramun ne a qur'ani wa amsalu da misalai da Allah ya bayar cikin alqur'ani cewa waɗannan dukkan su hikima ne tun daga suratul baqara Allah yake cewa inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha la ya misalai da yawa a littafin sa alam tara kaifa daraba allahu masalan akwai misalai da yawa da Allah ya kawo a cikin alqur'ani inna ma masalul hayati dunya kazalika yadribu allahu al-amthal suna nan da yawa da Allah yake yin misali wannan misalin da Allah yake bayarwa wata hikima ce take ciki dan haka Abdullahi dan Abbas ya ce waɗannan abubuwa in ka tattara su gaba ɗaya su ne hikima wa qala ad-dahhak wannan ɗaya daga cikin magabata ya ce hiya al-qur'an hikima fa ita ce al-qur'ani wal fahmu fihi da fahimta al-qur'an wa qala mujahid mujahid ya ce al-qur'an wal ilmu wal fiqh qur'ani da ilimi da kuma sanin addini shine hikima wa fi riwayatin ukhra anhu a wata riwayar kuma yace hiya al-isabatu fil qawli wal fi'l shine mutun yayi dace a cikin zancen da yake fada kuma yayi dace a cikin ayyuka ma'ana ya dinga fadan zance wanda yake na ya kamata na daidai kuma ya dinga yin aiki wanda yake na daidai ba wanda ba daidai ba wa qala an-naqi ibrahim an-naqi shi kuma yake cewa hiya ma'ani al-ashiya'i wa fahmiha shine ma'anonin duk wasu abubuwa da fahimtar su da haka wanda ya samu gogewa a rayuwa ma yana cewa wani ai yana da hikima wanda yake iya gudanar da abu sai a ce wani mai hikima ne ko alƙali ne ya goge a cikin iya alƙalanci ko kuma daidaita tsakanin mutane sai a ce alƙali wani akwai shi da hikima akwai shi da dabara dan haka hikima tana zuwa da ma'anar mene dabara to shine abin da shi na kaji yake cewa wa qala al-hasan al-hasan al-basri shi kuma sai ya mayar da shi wani bangare yace al-wara'u fi dinillah shine taka tsantsan cikin addinin Allah mutum ya zamanto mai kiyayewa mai karewa ka annahu fassaraha bi samaratiha wa muktabaha ma'ana ya fassara abin da ta kunsa ne wannan duk ana maganar idan hikima ta zo ita kadai aka ambata to yace wa ammal hikmatu maqrunatu bil kitab amma aka ce al-qur'ani aka ce an ambaci al-kitab an ambaci hikima to ana nufin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake nufi da wannan hikima kamar misali da Allah ya ce waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma wa yuallimuhul kitaba wal hikma haka nan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi laqad manna Allah ibba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata yana sanar da su littafin Allah da sunna ma'ana in ta zo an hada ta da littafi abinda ake nufi sunna yake cewa fahiyar sunna kazalika qala ash-shafi'i wa ghayruhu min al-a'imma wannan shine maganar imam shafi'i da sauran malamai waqila wasu kuma suka ce ma'anar hikima hiya al-qada'u bil wahyi shine mutun yayi hukunci da al-qur'ani ko da sunna wa tafsiru hadhihi sunnati a'am wa ashhar amma fassara hikima da sunna shine abin da yafi shahara wa aqsanu ma qila fil hikma qawlu mujahid wa malik yace mafi kyawun zancen da aka fassara hikima da shi shine maganar mujahid ibn jabr da imam malik dan anas suka ce inna ha ma'rifatul haqqi wal amalu bihi cewa hikima shine ka san gaskiya kuma kai aiki da gaskiya din wal isabatu fil qawli wal amal kuma ka zama kai dace da zance da kuma aiki mai kyau wato wannan shi ake nufi da hikima mutum ya zanto ya san gaskiya kuma yayi aiki da ita sai a ce wannan yayi aiki da hikima ko kuma ya faɗi abin da yake daidai ko yayi aikin da yake daidai sai a ce wannan ya zo da hikima malai yace wa hadha la yakunu illa bi fahmi alquran, wannan kuma ba zai taba samuwa ba sai an fahimci alqurani, wal fiqhu da kuma a fahimci shari'a shine fiqhu, fi shara'il islam cikin shari'o'in musulunci, wa haqa'iqil iman da kuma abubuwan da imani ya kunsa. Malai yace wal hikmatu hikmatan, har ila da yau da yace hikiman nan ta tafi kashi biyu, akwai ilmiyatun akwai amaniya, akwai hikima ta ilimi akwai hikima kuma ta aiki. To wace ce ta ilimi? Yace fa ilmiyatu al-ittila'u ala bawatin al-ashiya, shine mutun ya dinga ko kuma bincike akan abubuwan da suke boye ba a fili suke ba. Misali kana iya karanta wata aya a Qur'ani, kila baka san abin da ta kunsa na ma'ana ba, wanda zai zo yayi bincike yayi tunani ya tsako wasu abubuwa a cikin wannan, zai ce to wannan shine mai hikima. Ma'ana na iya dauko aya ce ai ayar nan ta kunshi abu kaza da abu kaza da abu kaza, kaga wannan shine yake cewa shine hikima. Wa ma'rifatu irtibat al-asbabi bi musabbibatiha, haka nan sanin alaka ta abubuwa masu faruwa, a ce abu ya faru sai karafi ya shiga ce ai saboda abu kaza da abu kaza da yazo, ngane ko? Ce to wannan shine hikima, khalqan wajen halitta, wa amran da umarnin Allah, kadiran ko ikon Allah, wa shar'an da shari'ar Allah. To wannan hikima ce wacce take ta ilimi. Kamar misali wannan yana nan da yawa cikin maganganun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Za a ce ma wani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokaci zai zo da abu kaza zai zama kaza. Ai ana ji sun faɗi haka ko? Kamar yadda Allah ya siffanta mana da Luqman, Allah yake wa laqad ataina Luqman al-hikmata, Allah lalle yake cewa mun baiwa shi wannan bawa da ake kiran shi Luqman, Allah yake mun ba shi hikima. Daga cikin hikimar shine anishkur lillah, ka zamanto mai godiya ga Allah. Kuma daga cikin hikimar da yake ambata shine wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, duk wanda ya zamanto mai godiya to ba kowa yake magodiya ba kansa yake ma. Wa man kafara, wanda ya butulce kuma, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allah bai da bukatar sa. Daga cikin hikimomin shine Allah ya ambata mana abin da yake gaya ma ɗansa, yace ya bunayya la tushrik billah, kaga wannan hikima shi ce ya kai ɗan ɗana kada ka haɗa Allah da wani, domin inna shirka la zulmun azim, lallai shirka babban zalunci. Haka nan yake bashi misalai da yawa na hikima, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi satratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah, ma'ana dan dana ka kuda kar ka dauka cewa wani abu karami ne zai zo ya wuce haka kawai, yace koda a ce kwayar hatsi ce kankanwa kaman ka ce kwayar acca, ko akan dutse take, ko a cikin ƙasa take, ko a duhu ne, ko a rana ne, Allah sai ya zo da ita ranar tashin alkiyama, ma'ana aiki da za ka yi komai ƙarancinsa sai ka gan shi a gaban Allah. To kaga wannan hikima ne yake gaya ma ɗansa, ya ce ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al umur, ya ce wala tusa'ir khaddaka linnas, kada ka dinga dauke fuskarka daga mutane, in ka ga mutane sai ka canja fuska, kaga hikima ce yake gaya ba, ce wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, haka nan kada ka yi tafiya ta kasaita a doron kasa. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, yace wa qid fi mashika, ka zamanto mai daidaita a cikin tafiyarka, wabdud min sautika, kuma kada ka zama mai harbowa mai daga murya mai surutu, yace inna ankara al-aswati la sautul hamid, wato muryar da tafi rashin dadi ita ce muryar jaki, kamar ke nan yana nufin wannan kuka da jaki yake yana daidai da mutum mai hayaniya. Kaga wannan duk maganganu ne waɗanda suke na hankali na hikima, wannan shi ake nufi da hikima a nan. Shi yasa wannan hikima ce wacce take ta ilimi, ya ce wal amaliya, akwai hikima kuma ta aiki, kaman yanda shi ne littafin ya faɗa shi ne wa huwa wadu shay'i fi mawdi'ihi shi ne duk abu ka sa shi inda ya dace duk wanda ya sa abu inda ya dace sai a ce wane yayi daidai wanda ya sa abu inda bai dace ba sai a ce wane bai daidaita ba mallai yace to wahiya ala salati daraja ita hikima din nan tana da matakai har guda uku ad-darajatul ula an tu'tiya kull shay'in haqqahu ولا تعديه حده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه kamar shine littafin ma ya fara kawo maganar hikima in ka ce yanzu kamar irin maganganu da ake sawa na masu hikima ko karin magana ko yaji sunan su hikima shine yake cewa mataki na farko shine kowane abu ka bashi haƙin shi ma'ana kowane abu ka sa shi inda ya dace mana kowa ka bashi matsayinsa wannan shine yace mataki na farko kuma kada ka yadda ka kai wani inda bai kai ba kar ka dauki wani ka kai shi matsayin da ba nashi ba kuma yace kada ka gaggauta abu kafin lokacinsa mana kar ka yi gaggawan abu ka jira lokacin shi kuma kada ka jinkirta shi idan lokacin nashi ya wannan mataki na farko kenan da ya faɗa shine mataki na farko na hikima to daga jin maganar ma za ka ji kamar magana ce irin wacce take ta kunshi kamar jan hankali to wannan shi ake nufi da hikima yace lamma kanatil ashiya'u laha maratib wa huquq kasantuwar abubuwa kowanne yana da matsayi kuma kowanne yana da haƙƙi yanzu kamar alal misali a ce mutum direba ne a ma'aikata sai aka yi parking space ai waɗanda suke parking space sun san me yasa suke sa 1 su sa 2 su sa 3 su sa 4 ko ba sani ba haka yanzu kai direba za ka je ka saka motar ka wajen lambo 1 ne ana lambo 1 ana nufin director ko ma ba a rubuta ba ana nufin shine kwata-kwata a ma'aikatar lambo 2 ana nufin mataimakinsa lambo 3 ana nufin ma'aji na wannan ma'aikata number 4 ana nufin human resources ko waye duk haka dai to aka kai yanzu in ka zo sai ka dauki motar aiki ko motar ka kana da mota kana ma'aikatar sai ka je ka soka ta a wannan rumfa ta number 1 kana ganin ta yi daidai sannan ka kai shi inda bai kai ba ko a ka kai shi inda bai kai ba to aka kowa a ajiye shi a wajensa yace wannan shine mataki na hikima na farko haka nan idan lokacin abu bai yi ba kar kai idan kuma lokacin abu yayi kada ka jinkirta ka ce sai gobe zai yi da haka komai yana da matsayinsa kuma komai yana da haƙƙinsa yana da iyakarsa yanzu daga cikin damuwoyin da muke fadawa cikin ƙasar nan ai muna yin abu ne lokacin shi bai yi ba sai in sai an yi bayani mutane za su gane mutum ne yau aka dauke shi kurtin dan sanda ne ko soja amma yana so ya sa anini guda biyar a rana daya gaggawa ne ko kuma a yau aka dauke shi karamin ma'aikaci amma yana so ya sa irin kayan da daraktan ma'aikatar yake sakawa yana so ya hau irin motar shi yana so ya zauna a ofis irin nasa kaga dare ya jira lokacin shi ya shi ma ya kai to daga cikin damuwoyin mu a ƙasar nan wannan yana daga cikin manyan damuwoyin mu ko ma'aikatu ka shiga zaka samu sai ga karamin ma'aikaci ne amma rayuwar da yake yi ta wuce ta manyan ma'aikata kuma za ku koma ka bincika zaka ga albashin shi bai kai ya bashi wannan rayuwar ba me yake kawo haka gaggawa lokacin abu bai yi ba ana so a yi shi lokacin abu bai yi ba ana so a yi shi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mana tashin hankali a ƙasar haka nan ko a ba cikin ma'aikata ba ko a rayuwa ce yau ka samu mutum ɗan kasuwa ne yana da shaguna a kasuwa yana da yara sai ka samu a cikin yaransa ko wanda yake so ya yi rayuwa irin ta wasu manyan ɗan kasuwa da haka wannan shine sai ya sa sai ya kulla nan da can sai ya kamo can da can inda bai kamata ya kamo su ba haka zai kokari ya kamo su ya hada don saboda yana so ya kai wancan matsayi to kaga dole za a shiga cikin damuwa dole mutum zai shiga haƙƙin da ba nasa ba. Wanda za mu iya wannan control ɗin, mu ɗauki wannan hikima ne aiki da ita sai a zauna lafiya. Amma ba a so da za a zauna lafiya. Ko misali yana so ya kai kanshi matsayin manyan malamai ne. Yanzu da yawa wasu masu wa'azin da kake gani yana wasu maganganu, ko yana so ne a san shi. Yana so ne a san shi. Kuma ta yi kuka ko waɗanda suke gaba da shi a karatun nan. Amma shi yana so sai an kai shi wancan wajen, shi ma a ce shi wane ne. Saboda haka zai iya haɗa ma ƙarya da gaskiya. Wani ko karatu kaje yana yi ko wa'azi ko nasiha, labarin da yake cikin magana jari shi zai ɗauko ya dinga ba ku a cikin wa'azi. Sai shi ya faru a tarihi. Duk akwai su ai. Ba yana yin haka don komai ba ne saboda ya burge wanda suke sauraron shi a ce shi ma malami ne babba. Ko wani za ka samu abu ya gani a cikin shiri ko fim ne aka zai ba da labarin shi a wa'azi cewa abu kaza ya faru. Da haka ko ina da ina sai an haɗa don a kai wani waje. To kaga lokacin abu a yi shi. Bari lokacin ka yazo za ka kai wannan gaɓar. Wani za ka samu ya tuntuma rawani bai kai sa rawani ba. Zuwa nan da yawa. Sai an je an kai wata gaɓa shi kenan sai kaga koda a cikin sallah ne sai ya kai wata gaɓa da zai maƙale. Ya kasa gaba ya kasa baya. Wanda yake ganin na bayan sannan ba kowa ba su za su gyara mishi. Ana samun ko ba a samu. To wannan me yake kawo haka? Gaggawa. Malai ya ce kar ka yi gaggawa. Ita gaggawa ba ta zuwa da alkhairi. Duk da yake Allah ya ɗabi'ar mutum, Allah ya ɗabi'antar da mutum akan gaggawa. Allah ya ce wa khuliqal insanu ajula. Allah ya halicci ɗan adam yana cikin gaggawa. Haka wasu da yawa ba sa iya control ɗin wannan ɗabi'a ta su. Kafin lokacin abu zai ga mutum yana so ya yi abu. Haka nan takaci da yin nawa. Nawa shi ne ga lokacin abu ka yi sai ka ce a bari sai lokaci kaza ya yi, bari sai lokaci kaza ya yi. Har mutum ya gama cutar da rayuwarsa. Har lokacin abin sai ya zo ya wuce kuma mutum ya zo yana ciza ya sa. Kuma wannan duka Allah ya nuna mana cikin Alƙur'ani ko da a ce ba kai tsaye ba ta wata nuni. Allah ya ce ga mutanen da suke jinkirtawa ba za su yi aikin alkhairi ba sai rayuwarsu ta zo dab da ƙarshe. Allah ya ce walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Kaga mutum ne yana ta jinkiri yana nawa bai yi aikin alkhairi ba sai dab da mutuwarsa ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza. A lokacin kuma ya dinga cewa ya Allah da ma za a ɗaga min ƙafa. Kuma an ɗaga masa ƙafan ma ba zai wannan abun ba. Haka duk abin da yake na lokaci ne ka yi shi a lokacinsa. Shi yasa masu magana suna cewa la tu'akhir amala al-yawmi ila ghadin. Kada ka jinkirta aikin yau zuwa gobe. Domin ba ta da tabbacin gobe. Kuma yau din nan in ka bari ta wuce ba za ta ƙara dawowa ba har abada. Yanzu jiya din nan a ce jiya ba asabar ba. Duk abin da baka yi shi asabar din nan jiya fa jiya an rufe littafin ta yanzu sai dai ka yi shi lahadi. Wannan asabar din ba za ta ƙara dawowa ba har abada ba za a ma wata asabar ta 6 November 2021 ba za ta ƙara maimaituwa ba kuma sai dai a shiga 2022 kuma. Wannan ta 21 din ta gama ƙarewa. Ba ta ƙara dawowa ba wannan ranar. Da haka abin da ya kamata ka yi a wannan ranar ba ka yi shi ba ya riga ya wuce. Wannan ranar ba za ta dawo ka ce wai ba ka maimaita shi a ciki ba. Da haka ka ga kana yi kana tara aiki kenan. Amma in kana yin abu a kan lokaci ba ka da wani lodi da zai hau kanka. Da haka lokacin abu ka yi sa kada ka jinkirta shi zuwa wani lokaci. Kada ka jinkirta shi zuwa wani lokaci. Da haka malai yake cewa duk wani abu yana da matsayinsa, yana da haƙƙinsa wanda shari'a da ƙaddara Allah ta kunshi haka duk. Wala hududun, kuma kowane abu yana da iyaka. Wani hayat yana da maƙura tasilu ilaiha wala tata'addaha, tana kaiwa ba ta wucewa. walaha awqatun, kuma kowane abu da kake gani a rayuwa yana da lokacin sa. Kada ai ba za ka zata ce to shikenan kai tunda kana ganin Ramadan ya dade bai zo ba kuma ana wahala ba, bari kai azumin ka tun yau na sai lokacin shi yayi, kuma yana da lokacin sa. Shi yasa sallah kana ji kana gani zaka iya zama matukar lokacin sallar nan bai shiga ba aka tashi kai sallar farin da ba, haka zaka jira har sai lokacin nan yayi. Dan haka yace suna da lokuta da la ta taqaddamu anha wa la ta ta'akkar, ba sa wucewa ba sa jinkiri. Yace kanatil hikmatu mura'atan hadhihi aljihati thalath, dan haka ita hikima tana kallon wannan bangarorin ne guda uku gaba daya. Bi an tu'ti kull martabatin haqqaha, kowane mataki ka bada haƙƙin sa, alladhi ahaqqahu Allah laha bi shar'ihi wa qadari, wanda Allah ya ajiye mata. Wala ta ta'adda biha haddaha, kada ka wuce iyakanta. Fa takunu muta'addiyan, in kai haka sai ka zama ka wuce iyaka, mukhalifan lil hikma, ka saba da hikima. Yanzu an ce ai sallar magriba lokacin da rana ta fadi kuma raka'a uku, ba inda za ka yi ka zo ka ce bari ka hada al'asr da magriba. To kun taba jin hada al'asr da magriba? Ko a'a ya hada sallar isha da asuba? Ya shi yanzu bai da wani lokaci, da aka bari ya bari in dab da lokacin asuba zai hada isha da asuba. A'a, kana hada azhar da al'asr, kana hada magriba da isha saboda lokacin su ya kusa, amma ba za ka hada asuba da azhar ba, kace kai ba za ka yi asuba ba sai dab da lokacin azhar. Kuma za ka ce kai ba za ka yi sallar asuba ba isha ba sai dab da lokacin wato asuba. Ba za ka ce kuma kai ba za ka yi sallar magriba ba ko sai dai ka hada ta da la'asar. Da haka shari'a ta ajiye komai ta mishi iyaka, da haka komai baya wuce lokacinsa. Shi yasa ake so komai ka bashi lokacinsa ka jira. Amma in ka saba ma haka ka saba ma hikima, Allah ya yi komai da hikima. Allah ya yi komai da kake gani, Allah ya yi shi cikin hikima. Wala taqlubu ta'jila, amma da yake kada ka nemi gaggauta abu. An wafi ha a lokacinta, fa tukhalifu al-hikma, shi ma wannan sabanin hikima ne. Ka ce to kai bari kai sallar ka da wuri, tunda su ba za su yi sallah ba, kai bari kai tun kafin su. Wala tu'akhirha anhu fa tufawwituha, kuma kada ka jinkirta sai abin ya zo ya wuce. Malam yace wa hadha hukmun am, wannan hukunci ne na bai daya. Li jami'il asbab, da duk wani abu wanda yake sababi ne, dalili ne, ma a musabbibati hada, abin da ke biyo musu a shari'ance ko a hukuncin Allah. Fa ida'atuha, malam yace wulakantar da wannan ta'tilun lil hikma, watsi da hikimar Allah ne. Bi manzilati ida'atil badli wa taqil ardi, kamar mutumin da zai je ya watsar da iri ne ko kuma ya sa iri a gona ya kiba ruwa. Me amfanin shukar sa? Yayi shuka amma ya kiba ruwa. Ko shikenan sai yanzu nan da damuna ta kare, rani tai sai ce a zo a hude mishi gona zai shuka. A wannan za a ce wannan ba hikima a cikin wannan abu, ce wannan aikin naka ba hikima a ciki. Da haka musamman in mun kalli ibadojin da Allah ya shar'anta mana su, kowace ibada da lokacinta. Allah ya ce sa'alunaka anil ahilla, sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai me yasa wani lokacin wata sai ya fito dan kankani in ya tashi fitowa, sannan ana tafa sai ya dinga girma ya girma har ya cika, sannan daga ya cika dinan sai kuma ya fara sauka ya sauka har ya dawo dan kankani ba a gani. Me hikima a cikin haka? Shine tambayar da suka ma manzo Allah, ya sa'alunaka anil ahilla, Allah ya ce ka gaya musu kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, wannan ya fara tun yana karami har ya girma har ya motsi, abinda ake nufi lokaci ne. Ya fara tun yana karami kamar rayuwar dan adam tun yana kankani, tunda za a haife shi bai san komai ba, bai san kowa ba, har ya zo ya fara sanin suwaye na kusa da shi, suwaye iyayensa. Kaga yaro san da aka haife shi nan, in banda uwar shi ba wanda ya sani, ko uban shi ma baya dabba shi yake bashi nono ba. Da haka uban yana iya zuwa zai dauke shi ya kwace hannunsa, to lokacin shi uwar kawai ya sani. To yana tafe zai zo, tunda ya saba ganin uban, zai zo ya saba da shi. To banda uwar da uban, duk wanda zai karbe shi a hannun uban za ka ga ya yafa da hannunsa, dan su kadai ya sani, rayuwa ce haka. Sannan zai zo ya fara sanin yan uwansa, yayinsa ne, kannansa, sai ya san yan gidansu, duk wanda yake na waje ne bai saba da shi ba, da ya dauke shi ka ga ya fashe da kuka. to haka haka har zai zo ya fara tafiya ya saba da na wajen har ya zo ya kai ma ya samu wasu wanda ko a gidan ba ku san su ba har zai zo ya girma ya kai ya cika sannan in ya cika din nan sai ya zo ya fara kuma motsewa ya fara komawa ƙasa haka zai zo ya kare kenan watannan da ake ganin shi yana fitowa yana karami ya girma ya motsi kamar yana nuna rayuwar mu yadda rayuwar mu take haka watannan yake ma'ana kaga wata yau ya fito a ce yau kwanan shi daya gobe kwana biyu kwana uku wannan kwanan a banza suke tafiya a'a ana kirge ne ai yanzu ba muna cewa an yi sallar idi ba an yi sabuwar shekara ta musulunci ba yanzu yau muna wata na hudu kenan ai wata na uku ya kare an shiga na hudu mun shiga rabiu usani ko to za a zo a shiga jumada ula za a shiga jumada akhira za a shiga rajab za a shiga sha'ban sai mene ramadan haka azumi ya zo ta yaya aka gane wannan lokacin ya zo ta wannan watan ai za a ce yanzu nan da azumi saura ba cewa saura shekara kaza za a ce saura wata kaza ko ya ce yanzu nan da wata kaza sai kaga an zo azumi nan da wata kaza saura aikin haji haka yace lokaci ne na ibada na lokacin aikin haji saboda haka wannan lokacin da aka saka baka isa ka jawo shi ba kuma in ya zo baka isa ka jinkirtar da shi ba to wannan kaga ai hikima ce ta Allah dan haka mutum ya zo ya ce to ai watan nan shi bai ga amfanin wata yake fitowa a sama ba a akwai hikima a ciki hikimar shi ne Allah ya sanya dan mu gane yanda za mu bauta masa haka ne yanzu misali idan mace mijinta ya rasu ai tana zaman da za ta yi ta kaba ko da me za ta kirga da watanni za ta yi kwanakin nan sun kai kaza sai a ce to yau kin yi wata daya sauran ki wata kaza in wani wata ya sake zuwa aka kirga sai a ce to yau kin yi wata kaza saura wata kaza haka har lokacin da za ta zo ta kare ta kabar nan tata haka nan in idda take yi ma haka ne idan bashi ne ma ka rubuta za a ce to an baka bashi daga nan zuwa wata kaza ka biya in kudin haya ne ma za a ce to ana binka na wata kaza ko duk haka ne saboda haka waɗannan watannin Allah ya sanya mana su ne ba don komai ba sai wata hikima to ashe kenan da ba wata da babu rana mutane ba sanya za su yi lissafin rayuwarsu shi yasa Allah ya ce li ta'lamu adada sinina wal hisab Allah ya sanya rana da wata ne don ku san yawan shekaru da kuma lissafi da haka da wata ake lissafi yau duk wanda ya mutu za a ce shekarar shi kaza da wata kaza da kwana kaza kuma yanda ya mutu na haka za a fara kirga za a ce yau ba wani kwanan shi kaza da rasuwa yau ya yi uku gobe ya yi bakwai ya yi wata ya yi kaza ya yi shekara to ashe kenan waɗannan watannin akwai hikimar da ya sa Allah ya yi su duk abin da ka gani akwai hikima a ciki ba a so kuma ka jinkirta wannan hikima ɗin mana ya ce wa ta'addil haqqi wuce iyaka shine ka sa'i ha fauka hajati ha kamar mutumin da zai ba gona ruwa fiye da buƙatar ta ne wannan ya wuce iyaka duk wanda zai yi shuka ya zo ya tanarka maka ruwa me zai faru da shukar za ta lalace ko manomi da kake ga ya cewa ba ruwa ba ruwa duk wanda aka yi ruwa aka kai kamar sati biyu ana ruwa zai ci a ɗauke ruwan dan kuma bai buƙatar abin da yake cikin ƙasar nan lalacewa zai za ka ji suna ta kukan cewa ba ruwa ba ruwa da ruwan zai fara sauka ya kai wata ɗaya ana yi ba a tsayawa ba ƙaƙƙautawa wallahi sai an kuma ana ruwa Allah ya ɗauke ruwan saboda haka ko da abu ne za ka yi shi kar ka yi shi ya wuce iyaka idan azumin nafila za ka yi kada ka yi azumin da sai ka kosa an gane ko kar ka yi azumin da sai ka kosa idan sallah za ka yi kar ka yi sallar da sai ta ishe ka duk abin da za ka yi ka yi shi gwargwadon iyawanka shi yasa Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu domin ba yanda za ku iya kurewa gaba daya yace bi haitu yagraqul bathr wa zaq wa yafsudu in ruwa ya ma shuka yawa sai wannan irin ya lalace shuka ta baci wa ta'jiluha am waqtiha gaggauta abu akan aikin ta kuma shine ka hasadi kabla idraki wa kamali mutum ne yazo yana girbi shuka bata fitar da ido ba ba ta yi kwari ba sai zo yana girbewa ai yayi barna kenan saka ba a san gaggawa a cikin rayuwa mallan yace wa kadhalika tarkul gidha'i wal sharaji wal libas yana ba mu bayani ne na hikima wai abinci da ake ci da abin sha da ake sha da tufafi da ake sanya su akwai hikima a cikin su ko ba su to sai mutun yazo yace shi fa daga yau ya bar cin abinci da haka yayi yajin aikin cin abinci saboda wasu sun kunta da mushi wannan hikimar da Allah ya halice shi dan ita ya kawar da ita wannan yajin aikin cin abinci ya saba da hikimar da Allah ya halice mutane dan ita kaga mutun ya yanka ne ce a yau ana kirga kwana 60 bai ci abinci ba saboda an kulle shi a kurkuku yana yajin aikin cin abinci wannan ya saba da hikimar Allah me yasa Allah ya fitar da abincin dan bayin su ci ai idan ka dauki wani mataki amma kar ka hana kanka abin da Allah ya halatta ba Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wanda kuka bada gaskiya kada ku haramta mu kanku tsarkatan abubuwan da Allah ya halatta muku dan haka yace mutun ya bar cin abinci ya bar shan abin sha ya bar sanya tufafi ba wai ana nufin tsirara ba ko tsiraici ba a yace shi ba zai sa tufafi kaza ba to mallan yace wannan ikhlalun bil hikma wannan ya ci karo da hikima mana ya saba hikimar da aka halicci dan adam saboda ita Allah cewa ya bani adama kuzu zinatakum inda kulli masjid duk inda za ku je inda za ku yi bauta ga Allah ku sanya tufafin ku fitarta jikin ku haka nan Allah yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min at-tayyibat ku ci daga tsarkaka sai mu yace shi fa yanzu ya haramta mu kanshi cin nama ba likita bane yace a nama iri kaza ka bar shi saboda yana cutar da kai shi karan kanshi ne yace yana ganin yana daga cikin tsoron Allah kar ya ci nama wa ga ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin nama ba sai yace ni ina so in zama mai tsoron Allah dan haka ni na bar cin nama na bar shan ruwa na bar kaza wannan ya saba da hikimar da aka halice mu da kita ai Allah yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ya halitta muku duk abin da ke kan kasa ku ne in tuda shi duk abin da gani a doran kasa in kana da iko Allah ya baka dama kai amfani da abin shine ka gode ma ni'imar Allah shine gode ma ni'imar Allah amma ba wuce iyaka ba kuma gaggawa a cikin samun abin mota ai ni'ima ce to kan lokacin hawan ka mota da baka neman hawa mota an gane ko kar kuma ka je ka dauko motar da tafi karfinka kuma kai ba za ka iya rike ta ba sabis ɗinta kaɗai a ce ma dubu ɗari da kuma kai abin da kake samu a wata bai fi 15,000 ba da me za ka yi wannan kuma akwai masu yi ɗin sabawa da hikima ne shi sai ka ga mutum gaba ɗaya tarwa a kan shi kullum ka gan shi ba daidai yake ba saboda ya sa ma kanshi abin da ya fi ƙarfinsa ko a ce shi sai ya sa kaya irin na wane kaza kuma shi bai kai wannan wanan ba samun su ba ɗaya ba ne matsayin su ba ɗaya ba ne ko sai na ci irin abincin da wane yake ci ko sai na yi irin gidan da wane yake yi ko ni ma sai na yi aure kamar yadda wane ya yi ba yana cika mana baki a majalisa ba to bari ya gani kafin baji sai na kasa shi ko waga ya ba kanshi wahala ai to nan duk gaggawa ne a cikin rayuwa to mallan yace wa ta'addil hajjil muhtaji ilayhi khurujun anha aidan mutum ya wuce iyaka kuma a cikin abin da yake na tufafi ne ko abinci ko abin sha mutum yayi barna a ciki shi ma wannan ya saba da hikima shine mutum ya sai abin da ya fi karfinsa karce zai ci ne ya zubar da shi a lalace ma'ana ka sai daidai buƙatar da kake da ita yanzu tana ganin turawa nan kafirai amma zai yi wahala ka ga bature ya je ya sai abin da ba zai iya cinyewa ba duk abin da zai siya abin da ya san zai iya cinye baya son ya yi barna amma mu musamman ka ga mutum ya dan samu kanshi cikin wani yanayi na canji to irin abin da zai dinga ci a ci abu kaga an banzatar da shi duk ana yi ai to wannan kaga ya saba da hikima ai wani yana nan yana ganin wannan abin da kake zubarwa shi yana da bukatar to wannan kuma zai kona masa rai zai ji rashin jin dadi a wannan abin da kai kake to shi yasa ba a son wuce iyaka قال yace wa ta'dilu zalika qabla waqtihi ikhlalun biha ka gaggauta abin kafin lokacin shi shi ma saba mai hikima ne wa ta'khiruhu an waqtihi ikhlalun biha ka jinkirta shi in lokacin yayi kuma ka ki shi ma saba da hikima mali yace fa hikmatu idan abinda ake nufi da hikima kenan fi'lu ma yanbaji mutun yayi abin da ya kamata ma'ana sanin ya kamata shine hikima duk abin da ya dace ka yi على الوجه الذي ينبغي تفكر ده تداشي في الوقت الذي ينبغي ألوك شنده داشي والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه لأن الله يا قادر ده النبى آدم يا قادر مصد شيد زرية يا الله يا قادر مصد الحكمة فالرجل الكامل ما ده يتشي متن وان ده يتشي كامل يتشي من له إرث كامل من أبيه شيني وان ده يتشي كامل يتشي قادم قبانسا ونصف الرجل كالمرأة له نصف ميراث مرض متنكما ثمم تني ينا ذي رب قالوا والتفاوت في ذلك لا يخصيه إلا الله ما ليش متاني فذاك إيا إن كدد جيسو بائر وانا مطعي لا تقوني يا شكا وانا أطعكي أيجي واني بيكيبو إنابا ما ليش وأكمل الخلق في هذا وان دي فكوة كم هلتا ko sanin ya kamata ko yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata yace ar-rusulu sallallahu wa salamuhu alayhi sune manzannin Allah babu wanda ya kai su yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata kuma ta inda ya kamata ba wanda ya kai manzannin Allah wa akmaluhu kuma a cikin manzannin Allah ma gaba ɗayan su suna da yawa sune ulul azm wasu annabawa da Allah ya zaɓe su ma'abota ɗaukaka masu daraja su ne annabawa nan guda biyar shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi Ibrahim alaihi salam yake biye masa sannan annabi Musa sannan annabi Isa sannan annabi Nuhu alaihi salam ka duba hikimar Allah annabi Nuhu shine farko amma shine alisabin shine ƙarshe wannan hikima ce ta Allah me yasa ya zo ƙarshe Allahu a'lam aka gabatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ƙarshe aka gabatar da annabi Ibrahim wanda ya zo bayan annabi Nuhu aka gabatar da annabi Musa sannan aka gabatar da annabi Isa sai annabi Nuhu haka sai aje to waɗannan su ne su kuma su suka fi kowa cika a hikima da yin abin da ya dace a lokacin da ya dace ta hanyar da ya dace wa akmaluhu ana yi ne fa ana tsaftacewa ana tankade da rairaya a cikin su kuma gabaɗe wanda ya fi cika shine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine shi kuma duk yafi su cika a wannan wali hada ma da yace dan haka ne imtanna Allah subhanahu wa ta'ala alaihi shi yasa Allah ya masa wata ni'ima daban da bai ma kowa ba wa ala ummatihi haka nan Allah ya yi masa al'ummar sa ni'imar da bai ma kowace al'umma ba kuma bima atahum min fadlihi na daga abin da Allah ya ba su minal hikma na daga hikima kamar yadda Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa qala ta'ala Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko da manzo cikin ku yatlu alaykum ayatina wanda yake karanta muku ayoyin mu wa yuzakkikum kuma yake tsarkake ku wa yu'allimukum alkitaba wal hikma yake sanar da ku littafi da kuma hikima sunna kenan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kuma yana sanar da ku abin ma da ba ku sani ba mala yace fa kullu nizamin wujudi murtabitun bi hadhihi sifa duk wani tsari na rayuwa da kake gani yana rataye da hikima duk wani abu da kake ganin shi akwai hikima a cikin sa sai dai ko ka sani ko baka sani ba yanzu kaga wani mutum in ka je kasuwa zaka ga wani mutum yana zaune yana tura abu baya iya tafiya da kafafuwan sa karka ce wannan ya aka yi haka Allah ya san hikimar da ya ake sha ta iya yiwa wannan mutumin in ba ta wannan hanyar ba ba yanda zai samu abin da zai ci sai ya zama haka wannan ne kawai hanyar da zai sai samu abin da zai ci a rayuwa wannan hikima ce ta Allah wani ka gan shi ba ido ba hannu ba kafa amma kuma yana rayuwa ko babu su akwai su wani ka gan shi shine karami a gidan amma shi yafi kowa daukaka duk iyayen suna karkashin sa ko babu ne akwai su to za a zo a ce me yasa aka yi haka yafi su dabara ne ko yafi su ne wannan wata hikima ce ta Allah ya san me yasa an je shi a wajen ta iya yiwuwa zaman shi a wajen shine maslahar dangin nasu gaba daya ile yana da wasu abubuwa da Allah ya kebance shi da su da cewa a cikin ƴan uwan shi kadai ne zai iya wannan abu ta yiwu da wani aka ba ba shi ba ba wanda zai samu wannan alkhairin kuma sai kaga ya zuke so da yawa sai ka ga karamin sai kowa ya matse shi sai ka samu wani wanda ba karamin ba in shi ne sai kaga ya zuke ya koma gefe akwai ko babu wannan hikima ce ta Allah haka duk tsari da ka gani na duniya nan akwai hikima me yasa duniya a cikin zamantakewa ta duniya ake yin lokacin damuna a yi lokacin sanyi a yi lokacin zafi kuna ganin haka kawai ne akwai hikima a haka saboda dan adam yana buƙatar damuna yana buƙatar sanyi yana buƙatar zafi ba wani yanayi da za a ce an yi shekara cur yanzu aka yi shekara ɗaya cur ana ruwa an gama yawo ba wanda zai iya rayuwa in aka ce tun daga farkon shekara har watan sha biyu sanyi ake yi wasu mutuwa za su haka in aka ce tun daga watan ɗaya har watan sha biyu zafi ake yi za a halaka to sai Allah ya bambanta yanayi za a yi ruwa a yi sanyi a yi zafi kowanne a taba saboda jikin ɗan adam yana buƙatar dukkan su akwai sanda jikinka yake buƙatar zafi akwai sanda yake buƙatar sanyi a in jikinka yayi zafi yayi zafi ya tafarfasa zazzabi mai zafi ya kama kamar ake sama ruwa ake sama dan yayi sanyi shi kana buƙatar sanyi in kuma buƙatar jikinka yayi sanyi yayi sanyi yayi sanyi sai an tuma ma shi sai an baka abin da zai sa temperature din ya hau in ya hau yayi sama sai an sauke shi saboda akwai hikimomin Allah a wannan duk abin da kake gani akwai hikimar Allah a ciki haka Allah shi yafi kowa hikima dan shi ne mahaliccin mu sai manzanninsa za ka yace wannan siffa ce wacce take a cikin wato tsari na kasantuwar dan adam ne wa fil ardi fasababuhu al ikhlalu biha haka nan a cikin bawo za ka duk abin da zai zo ya safa da hikima yana canja tsarin rayuwar mutane yanzu misali idan ana tsananin zafin nan ai ana ganin ana da wani abu da zai maganin zafi shine AC da fanta ko akwai mutumin da yake awa 24 da AC nan duk zafin da ake wallahi ba za ka iya ba saboda ya saba da hikima ta dan adam dole kana bukata in ka sanyin sanyin yayi sanyi sai ka fito ka ji jiki ba wani wanda zai ce ma shi awa 24 a cikin sanyi yake a AC yake ko mota ce in sai sanyi ta yi sanyi aka yi tafiya mai nisa za a ce kai ku sauke mana gida tun nan ku sha iska ashe ba wannan din ake bukata gaba daya ba ita rayuwa ka take komai da kake gani yana da tsarin sa da Allah ya masa to in kace zaka saba da wannan tsarin to ka saba da hikima yace fa akmalun nas wanda yafi kowa cika cikin mutane aw farahum minha nasiban wanda yafi yadda da tsari na hikima tsari na Allah ya fi samun kaso a ciki ya ce wa an kasuhun wa abu'aduhun anil kamar wanda ya fi tawaya ya fi nisa da cika a kalluhun min hamiran wanda bai da rabo a cikin wannan hikima wala a salatatu arkan malam ya ce ita hikima din nan tana da wasu ginshiƙai wato wasu murhu da take da shi da take kafuwa a kansu guda uku na farko ilimi hikima tana buƙatar ilimi da sani tana buƙatar alhil shine haƙuri da danniya wal anat da kuma rashin gaggawa duk wanda ya samu wannan abubuwa guda uku zai sami hikima kana da sani kana da haƙuri baka da gaggawa wannan su ne mabuɗan samun hikima haka kowa sai ya auna kanshi ya gani yana da haƙuri yana da jinkiri cikin al'amuransa ko daga abu ya zo kawai ka ce oya oya ko yaya a gama a wuce ai din mai gaggawa yana da nadama din mutum mai yawan gaggawa abu ya zo ma yanzu nan ka ce bari kai kana sai kai nadama a kai ana so mutum ya dan dinga jan kafa ya gani ya abin nan zai zama ai ko ruwa ne ka je ƙetarawa in ka nade kafar wandanka sai ka dan tsoma ka ji ko laka ne a wajen ko yaya a wajen ne amma ka zo ka tsinduma gaba ɗaya ka shiga za ka iya wucewa ai haka mutum ya dinga yi yana jinkiri yana aunawa ya ce wa afatuha wa abdaduha abubuwan da suke ɓata hikima abubuwa guda uku ne suna kishiyar waɗannan an ce ilimi me kishiyar shi jahilci an ce haƙuri menene kishiyarsa rashin haƙuri an ce kuma jinkiri menene kishiyar shi gaggawa waɗannan su ne abin da suke ɓata hikima sai malam ya yi misali ya ce fala hikmata li jahili jahili bai da hikima wala fa'ishin mara haƙuri bai da hikima wala ajuli mai gaggawa bai da hikima wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani haka man ya tattare mana wannan karatun waje ɗaya in kana so ka sami hikima ka zamanto kana da sani komi ƙarancinsa don sani ba wai yawa ake duba a cikinsa ba ana duba amfaninsa ne ai za ka samu wani mai sani da yawa amma sanin bai da amfani a wajensa haka sani ko da kaɗan ne yanzu mai amfani da sani da kaɗan ya fi wanda yake mai sani da yawa ne bai amfani da shi yanzu zai ka samu iyaye magabata duk iyaka karatun shi bai wuce risala ba bai wuce yayi ibnu rush yayi ibnu ashir ba yayi qurdubi ba yayi ishmawi yayi iziya yayi risala yawanci za ka samu ba su wuce nan ba amma abin da suke da shi na amfani da gogewa ta rayuwa da sanin ya kamata ya fi yaron da za ka ga ya zo ya yi karatu mai yawa naga karatun ne babu tarbiyya ba amfani ya ma manta da abin da ya karanta saboda shi gani yake kowa zai san komai ba don haka ana buƙatar mutum ya zamanto yana da sani mai amfani ya zamanto yana da haƙuri da danne kansa ya zamanto kuma yana da jinkiri cikin al'amuransa duk wanda ya samu waɗannan abin ya samu mabuɗai na samun hikima Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da su subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk